you in my life.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya nuna matuƙar damuwa kan goyon bayan da China take baiwa Rasha wajen kare kanta, inda ya gargaɗi ga shugabannin China kan shirin hukumomin Washington na saka takunkumai kan wannan al'amari. Kalaman na Blinken na zuwa ne yayin ziyarar da ya kai Beijing jim kaɗan bayan da ya kammala ganawa da shugaba Xi Jinping da sauran manyan shugabannin ƙasar ta Sin a wani zama da aka yi da aka tattauna batutuwa da dama tsakanin manyan ƙasashen biyu.
China is the top supplier of machine tools.
Blinken kenan a wani taron manema labarai a ranar Juma'a yake cewa China ƙasa ce da ke samar da na'urori da dama waɗanda Putin yake amfani da su wajen mamaye wata ƙasa mai cin gashin kanta.
President Putin is using to invade a sovereign country.
Ita dai China ta ce abinda take yi shi ne cinikayya ta yau da kullun da manyan ƙawayenta da ke Rasha. Yayin jawabinsa, shugaba Jinping ya kaucewa ambatar batun yakin Rasha da Ukraine. A maimakon haka sai mai da hankali kan yadda Amurka da China za su karfafa dangantakarsu. Wata zanga-zanga da ɗalibai suka fara a Jami'ar Columbia da ke New York ta nuna adawa da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza ta yaɗu zuwa wasu jami'o'in Amurka. Lamarin da ya sa 'yan sanda suka rika tashin ɗalibai daga sansanonin zaman dirshan da suka kafa har ma da kama su. Ɗaliban kwalejoji sun gudanar da makamanciyar wannan zanga-zanga a wasu sassan ƙasar, inda nan ma 'yan sanda suka kama mutane da dama. Zanga-zanga ta baya-bayan nan ita ce wacce aka yi a ranar Alhamis a Jami'ar Princeton da ke jihar New Jersey, inda nan ma ɗalibai suka fara kafa sansanonin don yin zaman dirshan. Ko da yake 'yan sanda sun yi carab sun daƙile hakan kamar yadda rahotanni suka nuna. Ɗalibai a Jami'ar Harvard ma a jihar Massachusetts sun kafa sansanoni don yin zaman dirshan. Wata babbar tawaga ta masu shiga tsakani daga Masar a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas ta kama hanyar zuwa Isra'ila a ranar Juma'a, wani mataki na sake wani sabon yunkurin samar da kafar tattaunawa tsakanin Isra'ila da Hamas, yayin da ake fargabar ƙasar ta Yahudawa na shirin kai wata mamaya a birnin Rafah da ke kudancin zirin Gaza mai iyaka da ƙasar Masar. Babban jami'i a Masar Abbas Kamal ne jagoranci tawagar, yake kuma shirin gabatar da sabuwar hanyar da suke ganin ya kamata a bi don a tsagaita wuta a Gaza. A cewar jami'in Isra'ila, ta nuna sha'awar amincewa da wata 'yar ƙwarƙwarar yarjejeniya inda za a saki Isra'ilawa 33 daga cikin waɗanda ake garkuwa da su, ita kuma Isra'ila ta saki Falastinawa fursunoni, daga nan kuma sai a ɗora kan yadda za a kawo ƙarshen yakin. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar Juma'a ya sanar da shirin aikawa Ukraine tallafin kayan soji waɗanda kuɗaɗen su za su kai $6 billion. Yayin wani taron manema labarai, Austin ya ce waɗannan kuɗaɗe za su ba da dama a sayo wa ƙasar ta Ukraine sabbin makamai. Yana mai cewa da zarar an kammala komai za a yi gaggawar aikawa Ukraine waɗannan kayayyaki.
Ukraine is in dire need of more air defense systems and it urgently needs more interceptors.
Austin ya ce Ukraine na matuƙar buƙatar makaman da za su kare mata sararin samaniyarta, kuma abin da za mu fi mai da hankali a kai kenan. Sanar da wannan sabon tallafi na nuna yadda Amurka ta ƙudura aniyar tallafawa Ukraine, a cewar Lloyd Austin. Manjo General Pat Ryder, wanda kakaki ne a makatar tsaron Amurka, ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa ake sa ran Amurka za ta miƙa waɗannan makamai ga Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta gano cewa ɗaya cikin biyar na madarar da ake amfani da ita a ƙasar na ɗauke da ɓurɓushin cutar mura tsuntsaye, kamar da wani bincike da aka gudanar ya nuna. Sai dai hukumar lafiya ta duniya WHO a ranar Juma'a ta ce haɗarin da hakan ke tattare ga lafiyar jama'a bai taka kara ya karya ba. Tana mai kira ga ƙasashen duniya da su faraga wajen ganin an rage yaduwar cutar.
The announcement comes nearly a month after an AP.
Wakile kamfanin dillancin labarai ta AP ta ce sanarwar na zuwa ne kusan watanni 8 bayan da hukumar ta FDA ta gano kwayar cutar ta mura tsuntsaye a tsakanin tsuntsayen gida da dazuka. A ƙarshen makonnin ne hukumar ta FDA ta ce tana gudanar da ƙarin gwaje-gwaje kan ko har yanzu akwai burbushin kwayar cutar. Duk da cewa babu wata hujja da ta nuna cewa madarar da aka samu burbushin kwayar cutar na tattare da hadari. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai alamu da ke nuna cewa bangarorin da ke fada da juna a Sudan na shirin gwabza wani kazaman fada a birnin Alfashir da ke arewacin Darfur.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Badishin, ga Lainashin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolarin rufe. Jirgin zaumai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga. Shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Ku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hawo. Mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ba magani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an tashi lafiya. Nugoma an tashi lafiya?
Lafiya kalau alheri ya wurin naku.
Lafiya lau yawa ya aka tafi ƙarshen mako a birnin
New York ba?
Birnin New York.
Haka muna da lafiya kalau wallahi.
To me ya dauki hankalinka wannan mako, me ka gani?
To mu ne da muke nan Washington ai ba wani abin da muka gani sai hadarin gwamnoni da aka mana gwamnoni arewacin Najeriya.
To ashe ka ga to hadarin arewacin gwamnoni arewacin Najeriya da suka shigo birnin Washington, me ya dauki hankalinka game da ziyarar tasu?
Eto ziyarar dai ziyara ce mai muhimmanci duba da irin gudunmuwa da ake sa rai za ta abin da za su iya samu daga gwamnatin America da wannan cibiya ta bunƙasa zaman lafiya wanda tana gudanar da ayyuka na yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka wanda ba Najeriya ta da ciki. So muna ganin wannan abin zai iya taimakawa ya haifar da alkhairi a samu taimako da zai kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriya. Yau gashi na Allah ta taro kusa wato
abinda ma nake so ni ma in faɗa kenan abinda ni ya dauki hankali na musamman game da wannan ziyarar tasu ba ziyarar tasu zuwa Amurka ba sai dai damar da ta samu na yin ido da ido da 'yan Najeriya da suka fito daga jihohin su su musu tambayoyi kai tsaye su samu ansa to kaga wannan yana da muhimmanci
sosai
a nan idan za a yi zabe dan kowane dan takara sai ya shirye irin waɗannan taruka da zai gana da al'umma a mazabinsa
haka
su yi tambayoyi game da niyyar shi da shirye-shiryen shi da dai sauransu ya ba su amsa kai tsaye to kuma har a cikin tafiya yayin da yake mulki haka akan samu sukan tana da damammaki irin haka to amma kamar yadda ka faɗa a gida na farko dai ko an gayyace su domin irin wannan yin tattaunawa da 'yan mazabansu ba sa yadda ko da 'yan jarida ba sa yadda kwata-kwata ba sa yadda na biyu idan suka shiga suka kama aikin nan ganin su wani jidali ne
ba ƙarami ba
to waɗansu lokuta akwai waɗanda sukan ce ba gwamnonin bane ba sa son gani sai dai mukarraban su ba sa ba da daman ga masu neman su gan su amma ni a gani na idan suna son su gan su za su iya ganin su domin wanda suke son su gani suna gani
haka
to wannan ya nuna cewa inda a ce za su iya ba da kudurtawa su ba da wannan su shirya lokuta lokaci suna yin irin wannan za a samu fahimtar juna domin waɗansu lokuta rashin bayani shine yake kawo matashin hankali domin idan al'umma suka fahimci inda gwamnati ta sa gaba da kuma matakan da take ɗauka na shawo kan waɗansu matsaloli da kuma ayyukan da take yi to ina tsamman zai taimaka kwarai da gaske amma rashin bayanin nan rashin ba da dama ga 'yan ƙasa ko kuma fita fili ana musu bayanin nan shi kanshi ma koma baya ne a gare mu
sosai kuwa
in ba komi wannan dama da zan ce murya Amurka ta bayar na gwamnonin nan su samu su amsa tambayoyin mutanen da suka fito mazabinsu ya taimaka kwarai da gaske ina bada kuma fata cewa ba sai sun zo nan Amurka ba idan suka koma gida za su iya ba da irin waɗannan damammaki domin a samu fahimtar juna kuma Allah ba da nasara Allah ya sa wannan ziyara da suka ko kuma wannan shiri da gwamnatin Amurka ta yi na kokarin ganin cewa an shawo kan matsalolin tsaro a Najeriya din nan da kuma samun zaman lafiya da fahimtar juna zai wannan haƙan za ta cimma ruwa
amin summa amin
to baba gurguje yau muna da akwai auren da ki an yi mana rashe-rashe da dama sabili da haka bari mu tafi kai tsaye bari mu fara daga cikin gida mu ma muna angwancewa bari mu fara daga cikin gida shi wakilin mu Ibrahim Mustafa da ake wallakabi da aiki da ke Maiduguri zai yi aure wato a iyalan Alhaji Mustafa Abubakar da na Alhaji Umar Idris ne a wannan ƙarshen makon suke hada zumunci da za a yi aure tsakanin Ibrahim Mustafa wakilinmu kenan da kuma amare shi Aisha za a yi wannan auren ne a Ngumari gabas kadan da Ajilari Cross layin Goroma a Maiduguri to har Allah ya sa haka waɗannan sunayen wannan anguwa take dai na kamanta waɗanda suka san wurin za su fahimci wannan inda za a yi wannan bikin Ibrahim Mustafa Aidi da amare shi Aisha Umar sai kuma buɗin kai da za a yi na ita iyalan Hajiya Huraira Musa na injiniya Salim Salisu Musa da kuma Hawwa Abubakar ɗan Tabawa da aka fi sani da Ummi to ni wannan buɗin kan can nake mata ake buɗe makai na gumbaci ma yau ne za a yi da ƙarfe 2 na yamma a
wato ma'auratan gaba ɗaya kenan aka musu buɗin kai
za a buɗe musu kai Yakubu Avenue a Kaduna to Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sa an yi a dace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare da kai ma za ka buɗe
amin su ma gwarai kuwa wannan na ƙani na ne ma muna miƙa sakon taya murna ga iyalan wakilin sarkin Sharifai Kano Sidi Farida Abbas Ben Adamu da Abba Sharif Danwali da iyalan marigayi Baba Muhammad dan kadai na daurin aure iyayensu Mahabub Masaud Ismail da amaryarsa Fatima Zubairu Faruk wanda za a daura a yau Asabar kenan 27 ga watan Afrilu da misalin karfe 11 na safe a masallacin Majalis Hausawa bayan sahafa masi kan titin masallacin Murtala a Kano to Allah ba da zaman lafiya da zira daya ba to sai kuma wannan gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Harabu Inusa kai ga malawan da daurin auren yaransa Fatima Inusa kai ga ma da ake kira Ummi wanda za a daura a ranar Juma'a 3 ga watan Mayu shekarar 2024 wato Juma'ar mai zuwa kenan a sabon mako da karfe 2 na rana bayan sallar Juma'a a masallacin Juma'a na 3 bedroom Gashwa Road da Maturu jihar Yobe nan kuma Allah ba da zaman lafiya da zira daya ba
to sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan dan makoyon Gumal Alhaji Muhammad S Hashim Gumal da na malam Abdullahi Adamu dan Barno na daurin auren iyayensu Chamuilu Muhammad Hashim Shama da amaryarsa Aisha Abdullahi Baby wadda za daura a yau Asabar din nan kenan da karfe 2 na rana a masallacin Fada a Gumal jihar Jigawa to Allah ba da zaman lafiya da zira daya ba
to amin sumu amin to baba ana aure ana haihuwa sai kuma na ukun da suke tafiya tare ana komawa ga mahalici muna mika gaisuwar ta'aziya ga Blessing Newton da danginta duka domin rasuwar mamarsu Ketura Elisha Kuceti wadda ta gamu da hatsarin mota ya kuma ya zama ajalinta a cikin wannan makon aka kuma yi jana'izarta a jingir da ke jihar Plateau sai kuma gaisuwar ta'aziya ga Shehu Abdullahi Jegebe tirakin Jegebe domin rasuwar mahaifiyarsa wadda Allah ya yi wa cikawa ranar Laraba har yanzu muna mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan Musa Fon Sarki retire na Tonzal Ghana wuri domin rasuwar ɗansu David Musa Fon Sarki wanda aka fi sani da Tuga ya rasu ne a nan Amurka baba a jihar Alabama za kuma yayi jana'izar sa a nan a birnin Washington ranar 11 ga watan Mayu na wannan shekara to baba da yake a nan ya rasu kuma a nan za a jana'izar shi amma iyali dangi duka suna gida to su ma a daidai lokacin da ake wannan jana'izar su kuma za su haɗu a makaranta primary da take Ikan a shoot a Ghana wuri da karfe 11 na safe a daidai lokacin da ake wannan jana'izar su ma ranar Asabar kenan 11 ga watan gobe kana kuma ranar Lahadi 12 ga wata za su taru a majami'ar kokin da take li dantse na RCC Ghana wuri da karfe 10 na safe domin addu'ar addu'o'i to muna taya muna mika gaisuwar ta'aziya ga Reverend Samuel Magai Doc da shi wanda shine shugaban kan a Ghana wuri to Allah ya ji kan mamata mu kuma ya kyautata namu karshen
to sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga sarkin Kado a birnin Accra Alhaji Tanko Ali wanda shi ma yake mika ta'aziyar sa ga surukansa a unguwar Sharifai Kano na rasuwar surukin sa kuma dan uwansa Alhaji Sidi Amidu Ali sarkin Kado yace yana gaida sarkin Sharifan Kano da duk Sharifan Kano da na Sokoto baki daya da gidan Sidi Ali a garin Dunkwa na kasar Ghana na rashin dan uwansu Allah ji kansa da rahama da ba magabata duka baki daya
Talakawa a aka zo talakawa yin wata ishe dan kowa
bari mu sada zumunci an yi auren raki an yi bari mu sada zumunci mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce zuwa ga Alhaji Asamatu dagacin garin Daura da Bala Muhammad Daman da Ibrahim mai wankin hula Akimba da Sanusi Madatai da Isuhu Makiri Madatai sai Hamidu Kalalabuwa da Babandi Mamman Bandi sai Hadafi mai computer da Yahaya na Azare da Haruna mai shayi Azare da kuma Zainu Aidi Malik gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Iliya mai kanti da shayi garin Daura gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Yakubu Iliyasu Digawa da Hadabi mai computer sai Iliyasu M Iliyasu Gulawa da Salisu Madatai da Magaram sai Lawal Sade Daura da Fidausi Ibrahim Naibawa Kano a ƙarshe a Sani Alaska Radio Martaba yana kuma mika gaisuwa ga dukkan ma'aikatan Radio Martaba a baki ɗayan su.
To sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta bari ya huce har da mata barka da sallah daga Alhaji Gurinsha Ungwar Yalwa Kumasi yace yana mika gaisuwa zuwa ga matarsa Aulata jikan Baba Amidu gidan PNC a Ungwar Ababu da kuma surukarsa da ta fito daga Abuja wadda ta zo aure a Kumasi yace Allah ya sa a yi auren lafiya gama lafiya yace yana mika gaisuwa zuwa ga mutanen Yalwa baki daya musamman ma amininsa Ofa mai gyaran radio da matarsa Faiza Best Farmer magajiyar matasan Musawa na Budiyar dake nan da baban shi Malam Lukman da dangin sa na gurin Sawa wato na Jaso family kenan da gurin Sawan kuma su baki daya yace yana fatan wannan gaisuwa za ta isa gare su cikin koshin lafiya da arziki
kuma amin to baba kamar yadda muke fada to bari mu rufe zangon wannan gaishe-gaishe da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga barista Yakubu Sale bawa da iyalansa da barista Abbas Gata da iyalansa sai Hassan Danjuma Gata da Nuhu Danjuma Gata sai Ibrahim Sale bawa da Haruna Danjuma Gata da Jedi da iyalansu da fatar an tashi lafiya za kuma a yi ƙarshen mako lafiya Baba gurguje labarin da zan baka wani labari ne da wani mai sauraron mu a yau da kullun Lado Tambaya aiko mana yace wai wata ce ƴan Najeriya ta fita tafi fita farko ta shiga jirgi to irin waɗanda suna ji da kansu nan ne dai amma dai bata taba zuwa ko ina ba ba ta jin turanci
iko Allah
ba ta jin turanci kuma ta samu kanta da yake tana da abun hannu ta shiga irin first class din nan ko business class a cikin jirgi to ka san su sai yanda suke so
haka
ba sai yanda suke so sai abincin da suka zaba
ba irin abincin gaba garin nan bane ko kana so ko baka so a kawo baka gaba
garin ko ba yawa to so da yake su wa'adan wurin zaman kawa din nan noto ana a shiga a fita a shiga a zo a tambaye su to tana zaune da kusa da wani bature ita kuma ta zuba sutura ta kura a daka dai ga gwalagwalai ga komi dai amma dai
ga dai idon gari na'am
ga dai idon gari da ka ganta kaga dala to shikenan in aka zo a tambaye su abinda za su ci in an zo duk lokacin da tana zaune kusa da wani bature duk lokacin da aka zo aka tambaye shi me yake so sai ya ce nothing duk lokacin da in aka zo aka sai a zo wurin ta a tambaye ta ita ma sai ta ce nothing haka dai aka yi tayi a bada abinci ta ga kowa yana ci a bada abin nan ta ga kowa yana ci
ita ko an kawo mata nan din
ita ba
ta gobe ba
da ta ga an ci abinci a kawo wannan a kwashi a kawo wannan a kwashi ta jima ta ga har an shiga bacci
iko Allah
ba ce mata ci kanki ba ita kuma yunwa ta dame ta tafiya sai mai tsawon yunwa ta dame ta
wayo Allah
sai ta je ta wurin ta bi baya ta je ta taba masu aiki da yake kaga su wanda suke gaba-gaba din nan ma'aikatan suna nan kusa da su ma ba nisa
haka
shikenan sai ta je ta taba ta tace ita bata ga an bata komi ba tace idan babu wannan notin din ko komi ma da yake ake da shi a bata ita da yi wata ce wai in ba notin din ya kare komi ma a bata
Iko Allah wato ita natin tana jiran abinci ne wani irin abinci mai daɗi ne
natin din wa cha take wani abinci ne mai daɗi ashe ba komi ashe take to in ba ba komin nan a bata abin da ke akwai
wayo Allah da rayi ta baya ke
rashin tabbata ke dan shi da abunda to ana bayanin wata tana ba mu labarin cewa ta shiga jirgi to sai aka bata akwai wani irin bari in kira shi ciku tunda dai Hausa ake ko
haka
irin wannan an daure shi da wata jar leda wani irin cheese ne in ka je shaguna zaka ganshi shi yanda aka yi shi wata jar leda ce ake saka shi a ciki to ita wannan jan leda in ka ganta ita ma da kyan gani sosai kamar alawa to sai jan leda kawai za a bare to sai a kai ga ciko din da yake ciki to ita ana bata shi ta take wata alawa ce ko kuma wani abinci da haka din nan tai ta ciza tana cizawa tana yana ta tauri tana cizawa sai ta kalli wa'annan ciza ta kalli wannan ta rasa yanda za ta yi da tace wani irin abu ne haka dai
zan
ba singan ba dan ko ba ta ciza tace to ta rasa yanda za ta yi sai wani a kusa da ita dai dan yayin dabara ba ya lura cewa
bata san abin da
tana neman bata san abin da yawa to sai ya dauki nashi ya daga shi sama yanda dai kamar za ta gani tana kaikaitan yanda zai sai bude ya bude yanda za a bude ya takardan ta gani da ta gani sai ta yi kamar sai ta fahimci ashe wannan danjan abin da marfin roban nan ya kamata ta cire ne to sai kunya ta kama ta
yi
kamar da abin nan sai ta yi tana yi kawai sai ta rufe bai tana yin tana cicizawa ta ciza ta fitar ta ciza ta fitar kamar tana wasa da shi dai a baki sai an jima ita ma sai ta ƙara gyara zama sai ta daga kamar yadda ya daga sai ta bude tukuna ta daga baki kamar ta nuna cewa ita da ma ta san yadda za a bude
a bayi wasa take yi
wasa take yi
kai Afirka da jabara
a'a tafiya shi da aka ce tafiya mabudin inda abinnan makaranta ko
haka yake
ko ba komi in ka fita kana samun ilimi zaka koyi wani abin
da zaka san ko mun kankantan ilimin zaka sai ka samu wani abu
haka yake da ga malama tana daga mana hannu sabili da aka ci da su ja burki nan muna ƙara taya abokin aikin mu Ibrahim Ango muna ƙara taya shi murna da kuma fatan za a gama shagulgula lafiya Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
da madadin baba ya ko makeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sun hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya